فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب. وقد قال سبحانه وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وفي دعاء موسى عليه السلام: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك. وقال أبو يزيد البسطامي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء، فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادي كما أنتم عبادي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي، ويتقربون إلي كما تتقربون إلي. فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة والأنبياء ما أخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون، ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم، وكذلك الأنبياء والصالحون وإن كانوا أحياء في قبورهم. وإن قدر أنهم يدعون للأحياء وإن وردت به آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك، ولم يفعل ذلك أحد من السلف، لأن ذلك ذريعة إلى الشرك بهم وعبادتهم من دون الله تعالى، بخلاف الطلب من أحدهم في حياته فإنه لا يفضي إلى الشرك. ولأن ما تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالأمر الكوني، فلا يؤثر فيه سؤال السائلين بخلاف سؤال أحدهم في حياته، فإنه يشرع عبادة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فبين سبحانه أن من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Litinin 24 ga watan Rabi'ul Tsani, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430, wanda kuma shi yayi daidai da 20 ga watan 4 miladiya ta 2009. A wannan majalisin namu na mako-mako, inda muke karatu cikin littafi mai suna Qa'idatun Jalila fit Tawassul wal Wasila, wallafar Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiya al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanata 28. Wannan kuma shine darasin mu na 71. Malam yace fa amma ma yaqdiru alayhi al-bashar fa laysa min hadha al-bab. Yana magana akan al-istighasatu wal-isti'anatu bi ghayrillah, neman dauki da tallafi da agaji daga wani Allah. Yace to duk daga nassoshi na Al-Qur'ani da Sunna sun zo waɗanda suke nuna haramcin a nemi wani tallafi da agaji da dauki daga gurin wani ba Allah ba. Yace idan aka faɗi wannan magana, abinda ake nufi shine neman agaji akan abinda babu mai iya yin shi sai Allah, a neme shi a gurin wani Allah. Wannan shine haramun, shine abinda shari'a ta hana, shine abinda yake bayuwa zuwa ga shirka, abinda duk ya zan aikin Allah ne shi kadai yake yin sa. Kamar ainihin bada lafiya, bada arziki, kawar da cuta, waɗannan duk ayyuka ne na Allah, wanda duk zai neme su a gurin wani ba Allah ba, to ya bawa wani aiki na Ubangiji, yayi shirka. Yace fa amma ma yaqdiru alayhi al-bashar, amma abinda dan adam zai iya yi. Bulaliyarka ta faɗi kace mai komon bulalan nan, ko kace taimaka da Allah ɗebo min ruwan sha, ko ɗebo min ruwan alwala, ko taimaka min ka ɗora min kayan nan, ko taimaka min ka ɗauko min abu kaza, ko ka kai min abu kaza. Wannan duk ayyuka ne da dan adam zai iya yi. Idan ka neme shi a gurin, ka nemi dan adam yayi maka wannan taimako, yayi maka wannan agajin, wannan baya daga cikin abin da muke magana a kansa. In ji malam yace fa laysa min hadha al-babi, wannan baya daga cikin babin da muke magana a kansa. Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, ubangiji yana cewa iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ku tuna lokacin da kuke neman agaji wurin ubangijinku, ubangijinku ya amsa muku. Yayin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi da sahabbansa suka fita yakin Badar, a wannan lokaci sun daga hannu sun yi addu'a suna neman Allah ya kawo musu tallafi da agaji. A wannan lokaci babu mai iya bada nasara sai Ubangiji. Don haka neman agaji a gurin, a wannan guri babu wanda za a nemi agajin a gurinsa sai Allah. Shi yasa Ubangiji anan yake gaya musu, ku tuna lokacin da kuke neman tallafi da agaji daga Ubangiji. In tastaghi suna rabbakum fastajaba lakum, sai ya ansa muku. Wa fi du'a'i Musa alayhi salam, cikin wata addu'a da aka ruwaito daga annabi Musa alayhi salam, Allahumma lakal hamdu, ya Ubangiji yabo da godiya da kirari gare ka suka tabbata, wa ilaikal mushtaka, kuma zuwa gare ka kadai ake kai kuka, wa ilaikal musta'anu, kuma kai kadai ne wanda ake neman taimako a gurinka, wa bikal mustaghasu, kuma da kai ne ake neman agaji, wa alayka tukulanu, kuma gare ka kai kadai ake dogaro, la haula wala quwwata illa bika, babu wata dabara ko wani karfi tattare da bawa sai da kai, sai da kai. Wannan hadisi ne na Abdullahi dan Mas'ud, wanda Tabarani ya ruwaito shi a cikin Al-Mu'jamul Awsat da kuma Al-Mu'jamus Saghir, amma hadisin bai inganta ba, saboda bai tabbata zuwa ga annabi Musa alaihi salam ba. Ma'anonin da ya kunsa su ne ma'anonin da waɗannan ayoyi da suka gabata da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallama suke nunawa. Allah kadai shi ya cancanci ya go da godiya da kirari masu kamala waɗanda ba sa yankewa, kuma shi kadai ne wanda ake kai kuka gare shi, shi kadai ne wanda ake neman agaji a gurinsa akan ayyukan da babu mai iya yinsa sai su. وقال ابو يزيد البسطامي, ابو يزيد البسطامي daya daga cikin wadanda ake ce musu waliyai. Abu Yazid al-Bistami sunan shi Taifur ibn Isa ibn Sharusan, kakansa ba majuse ne, ya musulunta. Sunan shi Qaifur ibn Isa ibn Sharusan. Sharusan ba majusi ne, mai bautar wuta ne, mutumin Farisa ne, daga baya musulunta. To wannan jikansa ne mai suna Qaifur. Ana masa alkunya da Abu Yazid. Abu Yazid al-Bistami an haife shi shekarar hijira 188, ya rasu hijira tana 261 shekarar da Imam Muslim Ibn al-Hajjaj ya rasu, shekara ɗaya suka rasu. Malamai da dama sun yi tarjamar wannan mutum. Abu Nu'aym a cikin littafin sa Hijjatul Awliya ya yi tarjamarsa. Al-Khatib al-Baghdadi a cikin littafin sa Tarikh Baghdad ya ba da labarin wannan mutumin. Haka nan Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa Sifatus Safwa ya ba da labarin sa. Zahabi a cikin littafin sa Tarikh al-Islam da Sirru Alamin Nubala duk sun ruwaito sun ba da labarinsa. Haka na Ibn Kathir a cikin littafin Al-Bidaya wa Nihaya. Ana jingina masa maganganu da dama, wasu maganganun da ake jingina masa masu kyau ne, shari'a tana goyon bayansa a kansu. Kamar wannan maganar da Ibn Taymiyyah ya nakalto a nan, kamar maganarsa da yake cewa idan ka ga mutum yana tashi a cikin sama, wato kamar tsuntsu, kada ka ɗauke shi waliyi ne sai idan ka dubi yanayinsa kaga ya dace da kitabu da sunna. Abinda duk kaga yana yi ya saba wa kitabu da sunna, to kome kaga yayi, ko da za ka yi tsuntsu cikin sama, cikin iska yana tashi, wannan ba zai sa ka kirawo shi waliyi ba. Yana daga cikin maganganun da ake ruwaito su daga Abu Yazid al-Bistami. Yana daga cikin irin maganganun da ake ruwaito su, akwai sanda wani ya tambaye shi yake cewa da shi ya ga, wato ya tambaye shi dangane da wani mutum wanda yake tashi a cikin iska, wato yake ana ganin shi kamar yana tsuntsu. To yana so ya tambaye shi wannan karama ce? Abu Yazid al-Bistami ya ce to tsuntsu ma mai cin bushe yana tashi a sama. Saboda haka kaga wannan kadai ba zai iya tabbatar da mutum ya zama waliyi ba, dan an ganshi yana tafiya akan ruwa, wato kamar yadda yake tafiya a doren kasa, ko kuma an ganshi yana tashi a cikin sararin samaniya kamar yadda tsuntsu yake tashi a cikin sararin samaniya. Wannan kadai ba zai sa ya zama waliyi ba, ballantana kuma har a ɗauki wasu sifofi na Ubangiji a jingina masa. Wannan yana daga cikin maganganu masu kyau waɗanda ake ruwaito su daga Abu Yazid al-Bistami. A gefe guda kuma akwai maganganu masu muni waɗanda su ma ake ruwaito su daga Abu Yazid al-Bistami, kamar maganarsa da yake cewa zai tsaya akan gabar wuta ya ce, ya Ubangiji, ni fansa ne ga 'yan wuta duka, ko dai ka fanshe su a fitar da su, ko kuma in haɗe wutar da aljanna gaba ɗaya. To kaga wannan, wato Allah yake kalubalanta, ko dai yayi abin da yake so, ko kuma ya lalata masa tsari. Kaga wannan kafirci ne, kamar maganarsa da yake cewa subhani subhani ma azama sha'ani. Wannan maganar Abu Yazid al-Bistami ne, subhani subhani ma a'zama sha'ani ko ma fi jubbati illa Allah, cewa tsarki ya tabbata gare shi, shi kuma babu sha'anin da ya kai nashi girma. To waɗannan maganganu ne waɗanda zahirinsu duk kafirci ne, domin abinda suke nunawa ƙasƙanta Ubangiji da nuna shi ba kowa ba ne, sannan kuma da ɗaukan matsayi na Ubangiji ko ainihin sifa ta Ubangiji ya yafa wa kanta, wannan duk kafirci ne. Shi yasa Zahabi yace akwai maganganu da ake jingina masa masu kyau, akwai kuma wasu marasa kyau da ake jingina masa. Wasu akwai tantama wajen tabbatar da cewa eh ya faɗa, akwai tantama. Wasu kuma wala Allah ya faɗe su ne a cikin wani yanayi na ɓacewar hankali, wato fi halatul ghaibati was-sukri, yana cikin wani hali na ɓacewar hankali yasa ya faɗe su. Ƙarshe dai Zahabi ya ce to wallahu a'lamu. Haka ne Ibn Kathir a tarjamarsa shi ma ya kawo waɗannan maganganu, yace wasu maganganun wasu na kokarin yi musu tawili, yace da dama daga cikin wasu malamai suna kokarin yadda za su yi wa maganganun Abu Yazid al-Bistami marasa dadi, marasa dadin fada, yadda za su yi musu tawili. Yace amma kuma tawili wanda yake mai rinta, wato maganganun ba za su iya karbar wannan tawilin ba. Yace shi yasa wasu kuma daga cikin malamai suke ganin shi babban dan bid'a ne, kuma abubuwan da yake fada yana fadan su ne da gangan waɗanda suke nuna aqidarsa ba ta da kyau. To wannan shine Abu Yazid al-Bistami. Ibn Taymiyyah yana kawo wasu maganganunsa domin ya kafa hujja akan waɗanda suka yarda da shi, ba wai dan ya tsarkake shi ko ya wanke shi ba. Kada ka tsammaci cewa Ibn Taymiyyah ya ambato batunsa a cikin littafansa ya yi haka ne dan ya nuna maka cewa shi a gurinsa mutum ne wanda yake na kwarai, a'a, dan ya san a cikin waɗanda yake ja da su abokan husumarsa akwai waɗanda babu wanda suka yarda da shi suka cire wa hula kamar Abu Yazid al-Bistami. Saboda haka bara ya yi musu kusa da maganar mutumin da suka amince cewa waliyi ne. Sai Abu Yazid al-Bistami daga cikin irin maganganunsa masu kyau, istighasatul makhluqi bil makhluqi kastighasatil ghariqi bil ghariqi, wato mahaluki ya nemi agaji da mahaluki kamar wanda ruwa ne ya ci, ya kuma nemi agaji da wani wanda ruwa shi ma ya ci shi. Kaga babu shakka dukkaninsu sun tasar ma hanyar halaka. Ya za a yi wanda ruwa ya ci ya taimaka ma wani dan uwansa da shi ma ruwa ya ci shi? To haka nan idan za ka nemi taimako gurin wani akan abin da ba mai iya yin shi, sai Allah kamar gari ne yana neman taimako gurin gari dan uwansa. Maganar da ake cewa Abu Yazid al-Bistami ko waninsa sukan yi magana a cikin wani hali na bacewar hankali, na sukuru, ko na gaibuba, ko na wane ne, wannan babu shakka maganar ba ta da wani ƙarfi ta fuskar shari'a. A ce wai akwai wani yanayi da za ka shiga saboda ananin tuna Allah da zikirinsa da ambatansa da halartun shi a zuciya, har ka bace ka manta da kanka, har ka dinga faɗa wasu maganganu waɗanda bai halatta ka faɗe su ba. Wannan ba yanayi ba ne da ya kamata a ce wani wanda ake ce masa wali yanayin. Tunda in yanayi ne mai kyau, mutum zai fita hayyacinsa saboda san Allah ko zikiri, ya kamata a cikin sahabbai a samu irin waɗannan. Dan babu wanda ya kai sahabbai san Allah, babu wanda ya kai su ambatan Allah. Kai hatta shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallama ai ba a samu a wasu lokuta yana irin waɗannan maganganu ba. Idan wannan shi yake nuna san ka ga Allah ko zurfafawa cikin zikirin Allah, ya kamata annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama shi ne farko wanda ya ga, domin ko shi ne sayyidul zakirina. Akwai wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama zikiri? Babu. Akwai wanda zai nuna wa annabi zikiri? Babu. Akwai wanda ya kai sahabbansa zikiri da ambaton Allah? Amma ba a taɓa samun wani lokaci da aka ce ga wani sahabi ba saboda tuna Allah da san Allah da shauƙin Allah ya ɗimauce, ya ainihin makance, ya fita daga hayyacinsa, har ma yana wasu sumbatu, yana faɗa wasu kalmomi marasa daɗin faɗa waɗanda ba su halatta a shari'a faɗe su ba. Ba a taɓa samun irin wannan ba. Ashe wani ya fito a ce matsayi ne, daraja ce, martaba ce, zai iya faɗa wasu maganganu kuma a raga masa, wannan babu shakka ya kauce wa doron shari'a. Ba za ka taɓa samun gurbin wannan abun ba a cikin Alƙur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama. Ba za ka taɓa samun wani abun da zai goya maka baya ba cikin sirar sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama. Ba za ka samu wannan ba. Da kuwa a ce alkhairi ne, to ba za mu riga su zuwa gare shi ba. Da babu shakka a gurin su ma za mu kwaikwayi wannan alkhairi, domin dukkan wata khairiyya da za ka hango ta cikin wannan al'umma, to ta fi fitowa ƙarara, ta fi kuma tabbata a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Da Allah ce kuntum khayra ummatin tinnan, to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su ne farkon waɗanda suka shiga ƙarƙashin wannan aya, su ne farkon waɗanda suka cika sharuɗan wannan aya. To saboda duk wata khairiyya, wani abin da za ka ce da shi alkhairi ne amma kuma babu shi a cikin sahabbai, to wannan abin ba zai taɓa zama alkhairi ba. Alkhairi ne amma sahabbai ba su san shi da suna addini ba, ba su yi shi sun kusanci Allah ba. A ce kuma kai za ka iya yin shi ka samu wata garaɓata ko ta goma shi a gurin Ubangiji?
wannan babu shakka ba zai yi ba, hankali ba zai yadda da wannan ba, mutum mai tunani da ya san addininsa ba zai gamsu da haka ba. Saboda haka babu wani mutum da zai ce wai saboda san Allah da shauki, wai yana ɗimaucewa har ya shiga halin sukuru, ya yi fa alfana'u anis siwa, ya zama na baya ganin wani ba Allah ba, har ya riƙa faɗan wasu maganganu da sunan wai shi ya yi wusuli ko ya yi shauki ko ya yi fana'i. Wannan babu shakka ba ya dacewa. Kuma abinda zai nuna maka cewa ɗabi'ar su ce su riƙa faɗar wannan maganganun ya waitatta daga wajensu. Wato za ka ga ba wai sau ɗaya ko sau biyu, a'a za ka ga maganganu da dama da suke faɗa suke kwaɓawa. Wanda ya nuna cewa babu shakka akwai rina, akwai saunar rina a kama, akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa. Ta riƙa faɗar wannan magana kuma ta yawaita a gurinsu, babu shakka wannan baya nuna, wannan yana nuna maka cewa mutanen nan tabbas wala wato aƙida ce tasu, ba wai wani abu bane da suke bisa kuskure. Shi yasa za ka ga wai har ma ana masa take da cewa alha'imu atta'ihu. Alha'imu wato ɗimautacce da bai san ina yake tafiya ba. Atta'ihu wanda ya ɓata hanya bai san ina ya sa gaba ba. Wai ya zama wannan kirari ne. A kirawo ka atta'ihu alha'imu ɗimautacce ruɗaɗɗe wanda baka san inda za ka je ba. Idan ka duba tarjamarsa a cikin Hilyatul Awliya ta Abu Nu'aym al-Asbahani, kalmomin da ya buɗe wannan tarjama da su kenan. Kirarin da ya yi masa kenan. Alha'imul Farid atta'ihul Wahid. Abu shakka wannan alama ce cewa mutumin nan ba mai hankali ba ne. Ba mai hankali ba ne. Don te Al-Qur'ani abinda da al'ama da te abinda inda ya zo mana. Ya zo mana a mahalli ne na suka, na zargi, na uquba, ba mahalli ne yabo ba. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. يتيهون في الأرض Allah ya jefa wa banu Isra'ila tih, ɗimaucewa, zai zan ba san inda suke tafiya ba. Kaga a wani hali ne na suka aka sifanta su da wannan tih ɗin. To kuma ya zama wani a ce babban wali ne, amma kuma sifarsa atta'ihu, kaga ya kama hanya ta banu Isra'ila. Wa qala Abu Abdullah al-Qurashi, Abu Abdullah al-Qurashi Ibn Taymiyyah a wasu gurare yana nuna wani mutum ne shahararre a Masar, amma ban samu tarjamarsa ba. Yana cewa istighasatul makhluqi bil makhluqi ka istighasatul majduni bil majduni. Wato mahaluki bawa ya dinga neman agaji da bawa, kamar wanda yake daure ne kuma yana neman agaji da wani wanda yake daure. Kaga anan shirme ne kawai, ƙwaryar sama ce take dukan ta ƙasa. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وبنجي يتي كغايا موسو ادعوا الذين زعمتم كراوا ودان كوكا ليا سوني ابا بنبوتاوا با الله با من دونه با الله با فلا يملكون كشف الضر عنكم با ذات ملكي ياي مكو توتا با ياين دا تسوكا اكنكو با ذات يا دوكي مكو وترش اللافيا دا تسابيكو با با ذات يا دوكي مكو تيوان تيكي كوزا زبيكو تيوان كي با wala tahwila ba kuma za su iya kawar muku da ita yayin da ta zo za ta auka muku ba, yayin da ta auka muku ba za su iya cire muku ba, yayin da Ubangiji ya so cutar ta sauka a kanku ba za su iya hana wannan cuta ta same ku ba. Ula'ika alladhina yad'una, waɗannan da suke bautawa suke kiransu suna neman wani abu a gurinsu, abinda a gurin Allah kadai ake nema. Yabtaguna ila rabbihimul wasila, su ma tsani wanda zai kusantar da su ga Allah suke nema. Wato waɗanda kuke bautawa kamar annabi Isa alayhi salam, kamar Uzairu alayhi salam, kamar mala'iku da kuke bautawa, ko masu bautawa waliyai da salihai da annabawa, waɗannan su ma waɗannan salihan, waɗannan annabawan su ma abinda suke nema, suna nema abinda zai kusantar da su ne ga Allah. Ayyuhum aqrab, suna rigegeniya, wane ne cikinsu ya fi kusanci zuwa ga Allah? Ma'ana su ma suna neman abin da zai kusantar da su ne zuwa ga Allah ta hanyar da'a, ta hanyar yi wa Allah biyayya. Don haka kuma abin da ya kamata ku yi kenan, ba ku kama su ba, yayin da su kuma sun kama da'ar Allah, kuma ku kama da'ar Allah ɗin. ويرجون رحمته ثم سنا فاتن سامن رحمر أبنجي ويخافون عذابه سنا كما جنس أوران عذابتا إن عذاب ربك كان محذورا كما للي عذابتا أبنجي تاكسا شوانا أبني وانديك أبن جنس أورو. قال طائفة من السلف وسو ما لمينا جسكي مقباتا دنگنا دفتر وانن آير سنا تيوا كان قو أقوام يدعون الملائكة والأنبياء wasu mutane ne da suke bauta wa mala'iku suke bauta wa annabawa fa qala Allahu ta'ala sai ubangiji yake fada yake cewa da su ha'ula'i allazina tad'unahum wadannan mala'iku da kuke bautawa ko wadannan annabawan da kuke bautawa hum ibadi su ma fa bayina ne kama antum ibadi kamar yanda ku ma kuke bayina dukkan ku kuna karkashin bautata yarjuna rahmati kama tarjuna rahmati fatan su samu rahmata kamar yadda kuma fatan ku samu rahmata waya kafuna azabi kuma suna jin tsoron azabata kama ta kafuna azabi kamar yadda kuke jin tsoron azabata waya taqarrabuna ilayya suna neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar bauta mun ta hanyar yi mun da'a kama ta taqarrabuna ilayya kamar yadda kuke neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar bauta mun saboda haka ku da su duk laliban abinda zai sadar da ku da su kuke zuwa gare ni don haka ya kamata ku rike abinda suka rike na bautar Allah ku rike abinda suka rike na fatar samun rahmar Ubangiji da kuma kaurace ko kuma tsoron azabarsa fala ha subhanahu an du'a'il mala'ikati wal anbiya Ubangiji sai ya hani a wannan aya game da kiran annabawa ko a kira mala'iku a bauta musu مع إخباره لنا تعرفش بعد الأخبار اللي يمنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون سوى ملائكة الدعاء سكي يمنا الله سكي روك أمنا سنى نيمة من غافرة ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منه دون ذهك بيهلت تقريم با بيشنشن تقريم با منيمي وتغافرة أو جنس قوم نيمو وانا أبندا su suke neman shi gurin Allah su suna nema mana gafara gurin Allah kuma mu rika neman ta gurin su wannan bai halatta ba wa kazalikal anbiya wa salihuna haka nan annabawa da salihai wa in kanu ahya'a fi quburihim duk da kasancewar annabawa suna nan a raye a cikin kaburburan su wannan wa in kanu ahya'a fi quburihim ya tabbata ne dangane da annabawa sai kuma waɗanda suke shuhada'u sun yi shahada su ne wanda Ubangiji ya sifanta su da ahya'u inda rabbihim yurzaqun amma sauran mutane idan mutum ya mutu salihi ba a cewa shi ma ahya'u ne wato ba a cewa shi ma hayyun ne inda rabbihi ana faɗar wannan dangane da annabawa wato Ubangiji ya haramta wa ƙasa ta ci wato naman jikinsu salih abin nan waɗanda suka mutu ta hanyar shahada shahada wajen ɗaukaka fafasuka wajen ɗaukaka kalmar Allah su ma Ubangiji ya musu wannan wato matsayin cewa su ma ahya'u inda rabbihim masu wato rayayyu ne a gurin Ubangijinsu banda su to kowa in ya mutu ya mutu saboda haka wa in kanu wannan yana koma zuwa ga annabawa ko kuma as-salihuna da suke shuhada'u fi quburihim a cikin kaburburan wa in qaddara annahum yad'una lil ahya' ko da za a kaddara cewa suna yi wa masu rai addu'a da za a kaddara annabawa da suke kwance a cikin kaburburan su ko shuhada ko salihai da za a kaddara a cikin kabarin suna yi ma salihan bayi da suke ko bayi mu'minai da suke duniya suna musu addu'a wannan Ibn Taymiyyah ya ce wa in qaddara ko da an kaddara haka domin ba babu abin da ya nuna cewa salihai ko shuhada suna yin addu'a a cikin kabarin su ko annabawa suna yin addu'a a cikin kabarin su babu wani abu na hadisi sahihi da yazo ya tabbatar da wannan to da za a kaddara hakan ma akwai shi wa in waradat bihi athar wasu ruwayoyi sun zo da haka fa laysa li ahadin an yatluba minhum zalika to bai cancanta duk da haka ka je ga kabari ka ce ya kai da kike ya wannan waliwa ne yi min addu'a ko da kuwa yana addu'a ba za ka je kana neman addu'ar a gurinsa ba ko da yana nema maka gafara din inda za a kaddara hakan ya inganta kai bai halatta ka je ka nemi gafarar a gurin sa ba. Walam yaf'al zalika ahadun min as-salaf, babu wani ɗaya daga cikin magabatan mu na ƙwarai wanda ya aikata haka. Li anna zalika zari'atun ila shirki bihim wa ibadatihim min dunillahi ta'ala, domin yin haka wata hanya ce da za ta ja mutum zuwa ga shirka da hada su da yi wa Allah tarayya da su da kuma bauta musu ba Allah ba. Wannan shine abinda Ibn Taymiyyah yake faɗa, kuma wannan shine tsantsar tauhidi. Ko da zai tabbata mutum waliyi ne har gurin Ubangiji waliyi ne, domin kanta wannan abu in ba wani wanda Al-Qur'ani ya sauka ko manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa wani waliyi ne, wani salihi ne, wani dan aljanna ne, kowa sai dai ka kyautata masa. Wannan ita ce ka'ida ta shari'a, ba ka da dama, ba ka da hurumi, ba ka da wannan lasisin na ka nuna wani ka ce wannan waliyi ne a wurin Allah. Wannan duk wanda ka tabbatar da waliyi ne to kamar ka tabbatar masa da aljanna ne. Wanda ake yi ma wannan shine wanda lasti ya zo karar a kansa cewa wani dan aljanna ne, kamar sahabbai Ubangiji ya riga ya wato gama wanki su radiyallahu anhum wa radu anhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa da dama daga cikin su albishir da aljanna, yayi wa daidaikun su, yayi musu ajibalance kamar yanda yayi wa mutanen Badar, yayi wa mutanen Hudaybiya wanda adadi ne mai yawa. Ubangiji Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu alkawarin samun aljanna. Waɗannan kaga suna da wani shaida, wani certificate wanda yake original daga Allah da manzansa. Amma duk wani komai ibadarsa, komai yadda ya kai ga bautawa Allah, sai dai ka kyautata masa zato gwargwadon abin da ka gani a tare da shi na zahiri, wanda ana son mumini ya yi wa ɗan uwansa mumini kyakkyawan zato. Ka kyautata masa zato cewa mutumin ƙwarai ne, salihi ne, amma wannan ba shi zai sa ka yanke ƙafa'an, babu ko shakka wannan waliyi ne, har ma ka je kana neman wani abu a gurinsa. Wannan kuskure ne, magabata ba mu ga sun yi wannan ba. Idan ka ɗauke ajin sahabbai, ajin da yake biyo musu baya a daraja da falala da martaba da ilimi, su ne ajin tabi'ai. Ba mu ga suna irin wannan cika baki da holo, ko ba a taɓa ware wasu kaburbura aka ce ga wasu kaburburan waliyai a zamanin tabi'ai ba. Ba a samu a zamanin sahabbai an ware wasu kaburbura aka ce waɗannan waliyai ne a ringa zuwa ana kai musu cafa duk shekara ba, ko ana zuwa ana roƙonsu su ba da wani abu, ko su aiwatar da wani abu, ko a je a yi gangami a inda kabarinsu yake a ɗauka a wata rahama ta Ubangiji na sauka gurin. Ba a samu wannan a zamanin sahabbai ba, ba a samu wannan a zamanin tabi'ai ba. In kana tsammanin walittaka ne, to ai a wancan lokacin walittaka ya kamata ka yadda ta fi yawa, waliyan sun fi yawa, amma ba a yi haka ba a zamanin tabi'ai. Ba a yi haka ba domin ba wanda ya sai fito ya ce maka ai saboda a zamanin su ba waliyan ne. Dole ya yadda cewa in akwai wasu wanda za ka kira waliyai kai tsaye to waɗannan ne. Amma ba mu ga cewa ana cincirin do ana taruwa kan kabarin wani ba, a yi irin wannan gangami har a roƙi abinda yake gurinsa, har a riƙa cin ƙasar kabarin ana cirar bishiyoyi da shuke-shuke da suke gurin, a zuba kuɗi, a yi yanke-yanke, a yi ciye-ciye, a yi shaye-shaye. Wannan duk abu ne da bai tabbata ba a cikin magabata. Shi kuma addini wato gwargwadon kusancin zamani da zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da gwargwadon nagartarsa. Lokacin sahabbai ya fi kowane lokaci nagarta, saboda shi ne lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da su. Lokacin tabi'ai yake biye masa baya, saboda shi ne zamanin da ya fi kusa da zamanin annabta, domin ga sahabbai tare da su. Lokacin atba'u tabi'ina ya zama ya fi, saboda su ne suka zamananci wasu almajiran da suka zamananci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin taba'ul asba ya zama shi ma ya fi. Shi yasa ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu mutane abin da za su fita yaƙi a tambaye su hal fikum man sahiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin ku akwai wanda yake sahabi na manzo sallallahu alaihi wasallam, su ce eh akwai. Fayuftahuna lahum, a ba su nasara a gurin wannan yaƙi. Sannan wasu su sake fita a tambaye su hal fikum man sahiba ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cikin ku akwai wanda ya zauna da sahabban annabi, sai akwai. Fayuftahu lahum, sannan wasu su kuma fita yaki a ce hal fikum man sahiba ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, a cikin ku akwai wanda ya zauna da waɗanda suka zauna da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai fayuftahu lahum abasu natara, kaga ashe gurgurdan kusancin al'umma da wannan lokaci na manzo sallallahu alaihi wasallama gurgurdan nagartatta. To duk abin da yake na alkhairi ne kamar yadda muka faɗa, sannan ya tsallake aka ce ya tsallake waɗannan ajujuwa, ya tsallake ajin sahabbai na tabi'ai na atba'u tabi'ina na tabi'ul atba, wannan ba zai taba zama alkhairi ba. Sai dai a baka labarin a ce wane ne ya assasa shi, wane ne ya kafa shi, saboda ba na sahabban bane, ba na tabi'ai bane, ba na tabi'ul atba bane. Za a gaya maka cewa shekara kaza, watakila ma wasu da daga cikin ku a gaban su ma aka assasa ce shekara kaza da farawa, to kaga tun daga nan an rushe maka addini ya jima, ba yanzu aka fara shi ba. Amma abin da aka ce maka yanzu shekara 50 da farawa ko 57 ko da 8, za ka ga tun daga nan za ka sa'a, to addini ne da ba a yin shi sai shekara 50 baya. To shi ne malam ya ce بخلاف الطلب من احدهم في حياته, سابانن كجي غورن واني daga cikin su lokacin yana da rai kace da shi yimin addu'a, wannan ya halatta shari'a ta yadda da wannan kaje, amma bayan rasul su kaje gindin kabarin sa kana cewa maka addu'a ya taimaka maka ya agaza maka ya warkar da kai, wannan shirka ne. Fa innahu la yuzdi ila shirki, in yana nan da rai abu ne ba zai kai ga shirka ba. Wa li anna ma taf'aluhu almalaikatu wa yaf'aluhu al-anbiya wa as-salihuna ba'da al-maut huwa bil-amr al-kawni la bil-amr al-shar'i, abinda malaiku zasu yi ko ainihin annabawa zasu yi ko salihai zasu yi bayan mutuwa, abinda duk zai gudana a rayuwar su ta barzakhu, wannan baya daga cikin umarni na shari'a, domin duk wanda ya bar duniya, duk wanda ya mutu, to in kafa amalu, ayyukansa na shari'a sun tsaya, taklifi ya kare da kansa, babu taklifi a kansa, saboda haka duk abin da zai yi a nan al'amrul kauni ne, umarni ne na kaddara, ubangiji ne ya kaddara haka, ba wani abu ne da yake cikin da'ira na umarni na shari'a. Saboda haka kaga a wannan lokaci ba lokaci bane da za su a ce sun maka addu'a, addu'a wacce take ibada ce, sun kusanci ubangiji da wannan, saboda umarni na shari'a ya yanke tare da su. Fala yu'assiru fihim su'alu sa'ili, ta haka ta roƙon masu roƙo ba zai tasiri cikin su ba, domin duk abin da yake gudana a kansu yana gudana ne da kaddara ba da shari'a ba. Bi khilafi su'ali ahadin fi hayatihi fa innahu yushra'u ijabatu sa'il, sabanin ɗaya daga cikin su a lokacin da yake da rai a je a roƙe shi yayi addu'a, a wannan lokaci ma shari'a ce ta ce ya ansa ma wannan yayi masa addu'a. Wa ba'da al-maut inqata at-taklifu anhu, amma bayan mutuwa sha'anin kallafa musu wani abu na ibada ya yanki, saboda haka kaga babu wani abin da yake shari'a bayan mutuwa akan mutum, in mutum ya mutu babu wani abu da zai a ce bayan mutuwarsa yayi, yana wato rayuwarsa ta bayan mutuwa yayi shi aka rubuta masa laifi, ko a rayuwar shi bayan mutuwa yayi shi aka rubuta masa lada, babu shi. Abin da ya gudanar lokacin yana duniya shine zai bi shi na alkhairi ko na sharri. Allah ya ce ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wan-nubuwa thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Allah ya ce ma kana li basharin, wannan lamu al-istihqaq ce, ay la yastahiqu li ahadin min al-bashari, ma kana li basharin bai cancanta ga kowane irin mutum ba, anan bashar na kira ne fi tiyaqin nafi wanda yufidu al-umum, ma kana li basharin ay la yastahiqu li ayyi ahadin min al-bashari, bai cancanta ga kowane irin mutum ba, kaga anan babu togaciya. An yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma, domin kasancewar Allah ya bashi littafi, ya bashi hukunci, wanda buwata ya bashi annabci, wato domin kasancewar ubangiji ya bashi matsayi na annabci ko na ilimi, sun mai kula linnasi, sannan ya rika cewa mutane kunu ibadalli, ku zamo bayina min dunillahi ba Allah ba, ku zamo bayina ba Allah ba, domin al-ubudiyatu lillahi la taqbalu tajzi'ata, bauta ga Allah ba ta karɓar karkatawa, ka kasa ka ba wannan, ka kasa ka ba wa Allah, ba zai yiwu ba. Ko dai ka ba wa Allah duka, ko ka ba ma wani Allah. Shi yasa wannan kalmar min dunillahi ta zo, domin kada ka ɗauka mutum zai iya cewa kono ibadalli, ku zamo bayina alhalin kuma kuna nan bayan Allah, ku zamo masu bauta min alhalin kuna nan masu bauta Allah, ba zai yiwu ba. Ko dai ku bauta Allah shi kadai, ko kuma ku bauta musu, in kuka bauta musu to ku rabu da bautar Allah. Shi yasa Ubangiji baya karɓar shirka, ana azna shuraka an shirka man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu amala. Ubangiji ya fi kowane abokin tarayya wadatuwa daga tarayya, baya bukatar shirka. Duk wanda zai yi wani aiki sannan ya hada Allah da wani cikin wannan aikin, Ubangiji zai watsar masa da aikin sa. Shi yasa Ubangiji yake min dunillahi, domin matukar dai za ku bauta ma wani Allah, to koda za ku yi da'awar bautar Allah, wannan bautar a gurin Allah ba bauta bace, baya san ta. Yace bai yiwa ga mutumin da Allah zai bashi littafi ko ya bashi littafi da hukunci da annabci, sannan kuma ya rika fitowa yana cewa mutane kuno ibadalli min dunillah, ku zamo masu bauta mun ba Allah ba. Ma'ana ku bani haƙƙin Allah, babu wanda zai yi wannan. Kaga kenan, ashe dukkan wani wanda zai kirawo zuwa ga bauta masa, babu shakka wanda ya saki layi na annabawa, ba bisa turbar annabawa yake ba. Walakin kunu rabbaniyina, sai dai yace ku zamo malamai na Allah. Rabbaniyina nisba ce ila rabbi, kamar yadda ake cewa al-lihyani nisba ila al-lihya, haka nan ar-rabbani nisba ce ila rabbi. Ar-rabbu shine man yarubbuka wa yuslihu hayataka wa yatawalla shu'unaka, wanda shi yake tarbiyantarka, yake renanka, yake jibintar al'amuranka, yake gyara maka rayuwa, shine ar-rabbu. Ubangiji shine mai yi wa halittarsa dukkan wannan. Ku zamo malamai na Allah, sai dai ya ce ku zamo mutane na Allah. Abdullahi dan Abbas yana cewa ar-rabbani man yurabbi bi sigar al-ilm qabla kibariha, wanda zai ba wa mutane tarbiya ta hanyar ba su kananan ilimi, wato matakan farko kafin matakai na sama. Shi yasa malami har kullun yakan faro darussansa da karatuttukansa daga ƙasa ne, sannan yayi sama. Ba za ka shiga ƙauye ba ka ce jama'a za mu sa karatu Sahihul Bukhari za mu karanta a ƙauye, ka ce jama'a daga Sahihul Bukhari za mu fara karatu, kuma ya kamata mu karanta mustalahu da usulul fiqi da nahwu da lugha da sarfu, saboda ya kamata duk ku san wannan. To kaga wannan ba rabbani bane. Akwai waɗanda su har kullun gani suke gwargwadon girman littafin da kake karantarwa, gwargwadon girman ka ilimi kenan. Saboda haka in zai fara karantarwa bai zai yarda ya fara da ƴan littafai masu ƴan shafuka ƙanana ba, zai jijjibo wani littafi, kinkimo wani littafi, wani ma a ranar ya fara buɗe littafin. Batun a ce wai ya karance littafin, wannan bata mata so ba, shi ma a lokacin da yake muku karatun a lokacin yake kokawar shi ma ya gane. Rashin hankali ne ka zo jama'a haka kawai ka kinkimo wani littafi, watakila mujalladan ne, ka ce a zo a sa minhajus sunna, a karanta minhajus sunna, za mu karanta minhajus sunna. Minhajus sunna nan fa wato wani aiki ne wanda duk yadda ka kai a yanzu dai da karatu, to sai ka ci kwakwa, sai ka ci kwakwa. Amma mutum sai gingimo shi sai ce jama'a zai karantawa haka irin wannan karatun nan na kowa da kowa. Wani mutum zai fara karatu ya ce a fara daga Sahihul Bukhari, wani ya ce mu fara daga Sunan Abi Dawud, wani ya ce a fara daga Tirmidhi. To me yasa ka tsallako Tirmidhin kafin Tirmidhin ba wasu? Wannan daga jin irin wannan tsarin karatun ka san ba karatu ne na rabbani ba. Rabbani zai faro daga sigarul ilm, ƙanana matakai ƙanana na ilmi. dauko wani wanda aka fara rerewa aka fara tace shi ka fara karantar da shi kullun su kansu wanda suke kake karantarwar su fara rena kansu an dauko usulus salasa wanda shi kai haba usulus salasa kuma usulus salasa kaga malamin nan dare ne wa usulus salasa kamar wasu sababbin tuba mu fa mun dade a sadan nan ba to amma da zara aka fara warware masa usulus salasa sai shi da wannan haka usulus salasa din yake sai ga ashe shi wani abu daban ya karanta ba usulus salasa din wala akwai wanda an sauke bulugul marab da su ya fi sau 10 amma kullun ka ja hadisi a bulugul marab din sai ga ya bude baki a bulugul marab saboda hawan kawara aka yi wa bulugul marab hawan kawara aka yi mata ba kawai a duro maka da manya-manyan littattafai sai ai mu za mu fara da iqtida'u siratul mustaqim mukhalafat ashabil jahim wannan kuskure ne da haka akwai gurare da dama tsarin karantarwa mu sai mun gyara shi shi yasa sai a dade ana yi kaga babu samara a dade ana yi amma babu samara saboda ana jinjiko abun daga sama kuma shi kansa wanda zai hawo sama din shi ba zai iya hawan ba saboda haka duk sai ku yi kasa tare mala yace Allah yace walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun ku zamo malamai na Allah ku zamo mutane na Allah bima kuntum tu'allimuna alkitaba saboda abinda ku kasance kuna karantarwa na littafi wa bima kuntum tadrusun abinda ku kasance kuna yi na karatu akwai qira'a bima kuntum ta'lamuna alkitab wa bima kuntum tadrusun ta'lamuna alkitab kasancewar abinda kuke yi na sanin alqur'ani ko sanin littafi na ilimi da kuma abinda kasance kuna yi na dirasa dirasa har kullun shine karatu amma mai zurfi kuna karatu kuna karantarwa in kace bima kuntum tu'allimuna alkitab kuna karantar da mutane sannan kuma kuma kuna ƙara zurfafawa a karatun duk sanda kalmar dirasa ta zo ko dirasa a lokacin larabci tana nufin karatu ne amma ba sama-sama ba karatu ne mai zurfi to kuna karanta kuma kuna ƙara zurfafa naku domin shi karatu haka yake bukata kana yi kai ma kuma kana yin naka kada ka zauna kawai yi kake yi wa mutane kake amma ba ka karatu galibi za ka dullabul ilmi waɗanda suke karantar da jama'a wanda abu ne mai kyau amma shi baya karatu sai shekara bai dauki littafi daga bango zuwa bango ba a shekara guda sai ka same bai dauki littafi daga bango zuwa bango ba iyakar ranar da zai karatu mai himma a cikin su shine in yazo karatun yayi nazari wannan mai himma kenan marar himma ma ai shi sai an zo karatun yana karatun yana nazarin saboda haka suna yi suna kokuwa shi da karatun sai an wuce sai ce a dawo ba nan ina ga dan kara gyarawa saboda yayi wani bayani kuma yaje gaba malamin ya rushe bayanin nashi na farko shi ba ya dawo ya kara gyarawa to kaga wannan kuskure bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusuna a shekara su ba a kai shi kanci ba a kai karshen sa kana karantarwa kai ma kuma kana naka nazari kana naka karatu sai yasa zamu ga tarihin malamai har su bar duniya neman kari duk yadda malami ya kai ga sunbatsa in yaji wani malami ya dira gari to Allah yake su zauna tare ya saurare shi ya ji me yake da shi na ilimi wanda fa'ida zai bashi wato abun mamaki sai kaga wasu sun karanta littafi ɗaya sau ba adadi saboda malaman da suka riƙa bi duk wani malamin da aka ce ya san wannan littafi kokari zai karanta littafin abunsa dan watakila zai samu wani haske da bai samu ba a gurin wancan da ya wuce akwai wani malami da ake kira Ibn Atiyya ba Ibn Atiyya mai tafsiri ba wannan malamin ya karanta Sahihul Bukhari sau 700 daga bango zuwa bango ya sauke ya dawo sau 700 Al-Muzani Al-Majarin Shafi'i kun san littafin ar-risala na shafi'i mujalladi ɗaya ne, amma al-muzani ya karanta wannan littafin a cikin shekara 50. Shekara 50 yana karanta littafin, ya kai ya dawo, ya kai ya dawo, ya kai ya dawo. To haka za ka samu wanda ya karanta sahih al-Bukhari sau 150, sau 50, sau 40, sau wannan ba iyaka. Saboda duk sanda za ka karanta, to sai ka ga wani abin da a karatun farko ba ka yi la'akari da shi ba, a karatu na biyu kuma ka gano shi, in ka sake dawowa za ka yi bita, sai ka kuma ganin wannan, sai ka kuma ganin wani abu kuma wanda shi kuma a karatu na biyu ban gan shi ba. Shi yasa wasu suke cewa ka karanta littafi ɗaya da yake magana akan wata matashiya ɗaya sau uku, ya fi ka karanta littafai uku da yake magana akan wannan matashiyar. Wato da za a yi misali, wani littafi da yake magana akan haƙiƙatin riba, menene haƙiƙanin riba, sai ka same shi, to ka karanta shi sau uku, ya fi ka karanta littafai uku da aka yi akan wannan, domin sai ka fi gogewa da sanin abin sama da wanda zai karanta ne karanta ne karanta nan ba tare da ya yi isti'abin abin ba. Saboda ka shi karatu baya son garaje, kuma yana buƙatar kana karanta, kana karantarwa, kuma kana karanta, kana karantarwa, kana karanta. Kaga wannan mai karantarwar kenan, ballantana wanda shi kawai wa'azi ne aikinsa, kaga shi wannan daban ma. Shi mai wa'azi za ka iya samun wata nuska ce guda ɗaya ke take ta maimaituwa, in ka ji wa'azinsa a Kano ka bi shi Gombe sai ka ji shi yayi, in ka bi shi Bauchi sai ka samu shi yayi, in ka bi shi Maiduguri sai ka, abu ɗaya ne za ka jena ta illa iyaka kawai, farko ya dada shi, ƙarshe ƙarshe ya dada shi, tsakiya haka ne ya ɗan yi maka kwaskwari ba. Saboda shi wannan ba ma ya karanta komai, har gane shi mai karantarwa yana da littafi a gabansa. Saboda haka yana bin wannan littafin, in ya gama shiga wannan, wataƙila shi ma'aluma ɗinsa zai zama suna ɗan samun tajididi. Amma shi wancan tunda wa'azi ne kawai, illa iyaka ya dinga sirka maka da sababbin labarai, za ka iya samun canji a wajen labarai, amma ba a wajen nusus na ayoyi ko nusus na hadisai ko nusus na maganganun sahabbai ko tarihin magabata. A nan za ka samu abu ɗaya ne kawai yake ta lailayawa, yake ta maimaitawa. Labarai kuma ya iya gaya maka, tunda labarai kullum sababbi ake samu da ɗumi-ɗuminsa, zai rika caccanza maka a nan. To ar-rabbani ba haka yake ba, wala ya'murakum an tattakhidhul mala'ikata wan nabiyina arbaba, kuma baya umarta ku, kuma ba zai umarce ku riƙi mala'iku da annabawa iyayen giji ba. A ya'murukum bil kufri, ya umarce ku yi kafirci ba'da id antum muslimuna, bayan kuna musulmi. Ma'ana yin wannan umarni ne da kafirci. Fa bayyana subhanahu anna man ittakhadha al mala'ikata wan nabiyina arbaban fa huwa kafirun. A cikin wannan aya ubangiji ya bayyana cewa duk wanda ya riƙi mala'iku da annabawa iyayen giji, to wannan kafiri ne. Wa qala ta'ala qul ad allazina za'amtum min dunillah, Allah yake ku kira waɗanda kuke riya su ne ababen bauta ba Allah ba, la yamlikuna mithqala dharratin, basu mallaki kwatankwacin ƙwayar komayya ba, fis samawati, a cikin sammai, wala fil ardi, ko a ƙasa, wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahum minhum min zahir, sannan ba su da wani abu na tarayya a cikin halittar sammai da ƙasa, sannan kuma a cikinsu babu wani wanda yake mai taimakawa ko mai tallafawa Ubangiji. Wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman azina lah, babu wani wanda cetonsa zai yi amfani a gurin Allah sai ga wanda Allah ya yi mai izini. Wa qala ta'ala man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi iznihi, Allah ce wane ne wannan da zai yi ceto a gurin Allah sai da izininsa. Wa qala ta'ala ma min shafi'in illa min ba'di izni, Ubangiji ya ce babu wani mai ceto sai bayan izinin Ubangiji. Wa qala ta'ala ma lakum min dunihi min waliyyin wala shafi', ba ku da wani majibinci ko wani mai ceto ba Allah ba. Wa qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, Allah ya ce suna bauta ma wanda ba Allah ba abinda ba zai cutar da su ba zai amfane su ba. Wa yaquluna ha'ula'i shufa'una 'indallah, kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah. Qul ka ce da su, atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard, shin za ku riƙa bawa Allah labarin da bai san shi ba a cikin sammai ko a ƙasa? Subhanahu, tsarki ya tabbata gare shi, wata'ala ya ɗaukaka, amma yushrikuna, gabarin abin da suke haɗa shi da shi. وقال تعالى عن صاحب ياسين وبنجي يفدا game da wannan da kissar sa tazo a cikin surati yasin wama li la a'budu alladhi fatarani me yasme ke gare ni me nataka da bazan bauta ma wanda ya kage halitta ta ba wa ilayhi turja'una kuma gare shi ake mayar da ku duka a attakhidhu min dunihi alihatan shin zan riki wasu ababan bauta ba shi ba in yuridini arrahmanu bi dhurrin in har Allah mai rahama ya nufe ni da wata cuta la tuqni anni shafa'atuhum shay'an shaitan su ba zai wadatar da ni komai ba wala yunqizun kuma ba za su iya ceto na ba za su iya tsamar da ni ba inni idhal lafi dhalalin mubin ni har idan na kira wani na bauta masa ba Allah ba to lalle hakika ina cikin fata mabayyani inni amantu bi rabbikum ni nayi imani da ubangijinku fasma'un ku saurare ni ku saurari abin da nake faɗa muku Allah madaukakin sarki ya bar mana jagora ya bamu gamdakatar ya bamu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wasallam wa ala nabiyina Muhammad bismillahir rahmanir rahim wannan yake cewa ni na kasance ina zuwa wajen malami ina daukan karatu to amma ni ba na karantarwa saboda ni na san ban kai na yi haka ba har wasu suna zargi na akan haka to malam mecece shawarar ka a game da ni to ai ka gama fadar abinda ya kamata ka fada bal al insanu ala nafsihi basira mutum shi yafi sanin kansa mutum shi yafi sanin matsayinsa kai kana jin cewa da saura karatun bai kai na ka zo ka zauna ka ce zaka karantar ba to in kana da wannan shi'urin tare da kai ya kamata ka yi hakuri ka ci gaba da nema domin wani lokaci wasu idan suka zauna karantarwar sai su watsar da neman saboda shi ma yanzu ya zama malam ya zai zama kuma malam ya je gurin malam ai ba zai yi ba ai malam plus almajiri ne dalibi ba malam plus malam ba zai yi ba to kaga tun daga nan ka halaka wani malamin mu yake cewa in aka ce da kai kana neman karatu aka ce da kai malam ka ansa kai yadda kai malam ne to an gama da kai an gama rusa ma rayuwarka saboda ka tunda har kana jin da saura to yi hakuri ci gaba da neman ilimin yace ni ne nayi rantsuwa ban kuma cika rantsuwar tawa ba shin ya halatta na ciyar da miskinai ko kuma na yi azumi ha ya halatta ya wajaba ba ya halatta ba akan ce ya halatta ka iya yi ka kiya bai matukar kai rantsuwa kuma ka karya ta to wajibi ne kai kafara fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba man lam yajid fa siyamu 3 ayyam sauraka azumi a ƙarshe yake sai in baka samu waɗancan ba abubuwan da aka fara faɗa an baka zaɓi it'amu 10 masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum ka ciyar da miskinai 10 daga mafi yawancin abin da ake cin a gari aw kiswatuhum ko ka tafatar da su aw tahriru raqaba ko ka yanta baiwa waɗannan abubuwa uku duk an baka zaɓi ko wannan ko wannan ko wannan idan babu ɗaya da zaka iya yi cikin uku din nan to shine sai kai fasiyamu 3 ayyam wasu suna farawa da siyamu din kai tsaye wanda kuma wannan Allah ya ce man lam yajid sai in ka rasa waɗannan abubuwa uku ne su abubuwa ukun zaɓi ne aka baka ba a ce lalle sai ka tafatar ba yayin da kana iya kaciyar ba a ce lalle sai ka ciyar ba in ka ga dama yi tufatarwa duk wannan akwai zaɓi a ciki amma azumi shi sai idan ba za ka iya ciyarwa ba za ka iya tufatarwa ba ba za ka iya yanta baiwa ba to lokacin ne za ka yi azumin kwana uku wanda ce Ibn Sirin ya ji wani mutum yana tawafi a Ka'aba yana addu'a yana cewa Allah ka gafarta min amma na san ba za ka gafarta ba ina jin mun faɗi wannan a cikin karatu kamar ne ko a cikin hudu ba ce ko wace hudu ba hudu ba ce a to shi abin da yake cewa kamar wato bai ji karshen maganar ba, domin akwai domin kawai kasa din da ake bayani game da tarihin sayyidina Usman, amma kuma babu ci gaban maganar. Saboda daga cikin bala'in da muke fuskanta tare da masu kasa, dan bala'i ne wallahi, akwai sanda za ka koro subha, ka koro subha ka ansa ta, amma sai kana gama koro subha a kasa sai ta kare tsayana, sai ka juya sai ka ji ba ansa. Subhar ta yaɗu ta tafi, wani ma ya ɗauka wata hujja ce ka kawo, ka ce ɗan bid'a yana hujja da kaza da kaza, ka jawo wata aya da yake hujja da ita, ko wani hadisi da yake hujja da ita, kana so kayi bayani bayan kasa ɗin ko babu bayani. To kaga wannan maimakon ya taimaka wajen yaɗa da'awarka, ya taimaka wajen rushe ta. A gaskiya masu kasa ba sa mana daidai a irin nan, har kamata su ji tsoron Allah, har ka ɗaukan abubuwan nan, wato an samu ci gaba dan adam ya ci gaba da yawa, kuma ci gaban ya zo wato cikin wata hanya mai sauki. Yanzu MP3 din nan da MP4 MP5 ga suna, in ka ɗauka ko iska ba za ka, kuma kana iya ɗauka ka tatse shi zuwa kasa, babu wani abin da zai tari wannan in kai yana ci. Akwai program da za ka yi amfani da shi a kwamfuta ka cire dukkan wasu abin da baka, wannan hayaniyar fanka din da ake ji, in ka sa wannan a cikin kwamfuta duk gaba ɗaya sai ta cire maka wannan hayaniyar fanka. Ko mai mota ne ya wuce nan ya yi wani babban horn ya shiga ciki, kana zuwa kawai select za ka yi na wannan ka ce cire shi, shikenan ta cire maka shi. Malami ya yi tari ko ya ɗan tsaya ya sha ruwa ko wani abu, kawai kana zuwa daidai wannan gurin sai ka cire shi, wato sai ka ji magana kar ta fito, babu gargada, babu tari, babu gyaran miliya. Amma ina mu a ɗauke shi ma da tarin da komai, amma a ya cika shi ya sa kwanan nan naje na yi lacca a Maiduguri, zuwa na Maiduguri na yi lacca a kan yan jihadi din, na yi lacca guda biyu. To sai da na yi Allah ya isa a ƙarshen laccar ga wanda duk zai sayar da ta ɗaya ba ta biyu, saboda ta biyu ɗin cikon ta ɗaya ce, ta ɗaya shimfiɗa ce, ta biyu kuma ita ce an so shin abubuwan da suka zo a cikin ta ɗaya. To ni na san akwai wanda ba tsoron Allah tare da su, ya zo ya ɗau ta ɗaya bai ɗau ta biyun ba, baya nan aka yi ta biyun, wani larura ta hana shi ba zai neme ta ba, sai ya je sayar wa mutane ta ɗayan. Ko mutum ya zo in ka yi latta shi kawai kasa ɗinsa yake duba, in ya cika 90 ɗinsa ya cika shikenan ya gama, haka zai sayar wa mutane. To gaskiya wannan algush ne, cin amana ne, in ma ta haka za ka samu kuɗi to ka sani wato haramun kake ci, za ka riƙa saida wa mutane maganganun da ba su cika ba, wani wurin ma akwai shuruha ka sayar musu kawai saboda ka karɓi kuɗinsu, to haramun kake ci. Ya kamata masu kasa ɗin mu su gyara fi sabilillahi, ana cutar da da'awa ta wannan hanyar. Da dama za ka ga mutane sun bugo maka za ka fara jin kasa ɗin, amma kasa ɗin ya ƙare, ko ya ce ya saya ya je ya ji wato shafi ɗaya, shafi na biyu kuma babu komai a ciki, iska kawai yake ji. To irin wannan har ina abinda Ibn Sirin yake nuna masa yayi ta'addanci akan addu'a, wato baka gaya wa Ubangiji haka ka ce ka san ba zai gafarta maka ba, to in haka ne me yasa ka zo kake addu'a, me yasa za ka zo kai dawa tunda ka san ba zai maka ba. Wannan yace a bashi fassarar wannan hadisin, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a safaratil kiram al-barara, walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yatata'a'u fihi wa huwa 'alayhi shaq lahu ajran. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yake karatun Al-Qur'ani yana kwararre mahiri gwani wajen karatun Qur'anin, to wannan yana tare da mala'iku waɗanda suke matafiya masu karamci masu biyayya. Wallazi yaqra'u al-Qur'an, wanda kuma yake karanta Qur'ani, wa huwa yatata'u fihi, yana wato inqina, yana masa nauyi wajen karatu, wa huwa alaihi shaqqun, yana bashi wahala, lahu ajran, yana da lada biyu, ladan karatun Qur'anin da yake yi ana bashi lada anan, sannan kuma wahalar da yake gamuwa da ita wajen karatun nan ma Ubangiji yana bashi lada. Haka kaga wannan hadisi yana nuna cewa ba sai ka kware ka zama mahiri tun da za ka karanta Qur'ani ba, ko da kuwa kana karantawa yana baka wahala, wasu haruffan da kyar kake fidda su takkare da karatu, ci gaba da karatu. Akwai waɗanda saboda zurbabawa cikin sha'anin tajwidi din nan, da sun ji wani yana karatu irin su ainu din nan baya fitowa sosai, ko kha baya fitowa sosai, ko baya gunna, ko baya ikhfa'i, ko baya waye, sai kaga suna ta bata fuska, sai kaga mutum ya tirka da fuska yana ta tsaki, wato ka daina har ma wani ya ci karna yake banda kai ka daina banda. Annabi cewa wa huwa yatata'atu fihi, atata'atu ka karanta sai kaga ba sai ka dawo baya ka saki gyara, kada yana kokarin ya ga ya daga bakin ya ta da bakin ya hada ya karanta, to wannan yana da lada biyu annabi ya ce. Amma sai ga suna bata fuska ana gatsa ne baki ana yana tsaki, limami yana sallah wani yana bata fuska a bayansa, wai yayi wani guri bai gunna ba, wani guri bai idgami cikakke ba, harakat baya cika su, wannan tanatto ne fi dinillah, ba addini bane. Ibnul Qayyim yana cewa Larabawa suna zuwa daban-daban masu lahaja iri-iri, wasu basu ma taba jin lahajar Qurayshawa ba, wanda aka rubuta Alkur'ani da lugar da lahajar Qurayshawa, waɗanda su su zauna gaba annabi ko su karanta, amma ba a taba jin annabi ya kyaru wani ba cikin su, ya ce kai wannan lahajar da kai ba taba ba Qurayshiyar lahaja ba ce, ka gyara. Kowa yana kokarin ya karanta Qur'ani gwargwadon ikonsa, abinda ba a yadda ba ka zauna ba ka koya, abinda ba a yadda kenan ba, ba a yadda ka zauna ka ce kai za ka koyar da kanka ba, a ka je kana koya, ko da koya na baka wahala kar ka fasa koya. Wani in an zo koyan Qur'ani a wajensa koran mutum yake, domin da yazo ce to bismillah fara, sai ka fara bismillahir rahmanir rahim, sai ce a bismillah din nan kaga a can akwai tafhim ba kai ba, bismillah akwai tarqiqi ba kai ba, sai kai kwana uku hudu yana maka bismillah da kula uku. Akwai wani aboki na dan maghrib ne, tare muka yi karatu har zuwa fiyaji, kuma yana cikin zakakuran almajirai dalibai, yanzu koyarwa yake a jami'a a Maroko, dan Maroko ne, sunan shi Dr. Abdullatif. Mun kusa gama karatunmu na PhD, akwai wani dan Pakistan yana koyar da Qur'ani a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam nan na Madina, sai yace zai je ya karanta Qur'anin duka dan ya samu ijaza, da yace ya fara Balarabe dai fa, wancan kuma dan Pakistan ne shi mai tajwidin, da ya fara yace mu wallahi sati biyu mutumin nan ya rike shi a Fatiha, yace to shi zan sauka sati biyu ya rike shi a Fatiha, wallahi karshe ya gude gane shi. Saboda haka dan Pakistan din nan kullun ka shigo masallaci mutane sababbi za ka gani a gaban sa, wanda duk yazo yau gobe ba zai kara dawowa ba, sai dai wanda bai san shi bai dawo, kada koran mutane ki gobe ka dawo mutane ka nuna musu wala qariya sunnal qur'an, ka nuna musu wannan a sai ka nuna musu alqur'anin nan fa ba fa za ka iya karanta sa ba, sai ka zama kamar ni yadda nake karatun kai ma sai ka zama a haka, kai ba lara ne kai ma ka zama haka ba. To shi yasa wa shi kansa cikin abubuwan tajwid din da yawa ijtihadat ne fa, ba ba nusus ne akan su ba fa, ijtihadi ne fa. Akwai wasu abubuwan da malamai wasu sun yi ma inkarin su, amma ka zo ka ta karkare ka ce mutane sai sun yi su ne sannan suka za su karanta Qur'ani, in ba ka baka kore su, wannan ba daidai bane, ka sa musu san Alqur'ani din, yi kokari ka gyara musu, musamman Allahul Jali inda zai yi kuskure wanda yake wazihi, kuskure wanda yake karara, amma wani Allahul Khafi sai ka kawar da kai, in yayi ka ce da kyau ka kyauta. Akwai wanda da je na koyar da Qur'ani, na ji dadin yadda na je na koyar da Qur'ani, in ya karantar in aka yi kuskure ɗaya ya gyara musu, in suka sake karanta ce da kyau. To kaga duk wanda ya karanta ka gyara masa, ya sake ka gyara yace da kyau, to zai ji dadi ya haye wannan. Amma yayi makoshinsa ya fara ciwo kana masa tsaki, zai ce kai Qur'anin nan na kai ba zai koyi ba. To da naje na karantar da Qur'ani ka ya bani sha'awa, wallahi ya bani sha'awa. Kakkai ba a ce ka bar mutane akan kuskure ba, amma kuma kakka sa su ji cewa ba za koyan Qur'anin ba zai yi ba. Musamman kamar da haushi ba ma lana ba bane domin ba wa dole fa a sabu muke ko ba mai muka yi a ba haushi muke ba a jami a jamawa muke dole ne a fahimta da wani sai da aka sai ka la balaraban ma yayi an ce bai iya ba balarabe ma yayi an ce an sati biyu na fatiya wannan yace dan Allah wai littafin da ake kira diwanin majnun laila da gaskiya ne shi majnun laila din ya faru ko kuwa akwai tarjuma ta a cikin siyar Qais ibn al-Mulawwih sunansa sai dai ka san labari irin wannan za a yi ta zuzzutawa za a faɗi abubuwan da ba su inganta ba amma dai ba wani waliyi bane ko wani malami ko wani salihi ko wani kana ji daga malamin magajin majnunu mahaukaci daga kawai sai dai ka karanta dan raha diwanin nasa ba waƙoƙi ne da yake ta yi yana faɗar alhinin rabuwar raba shi da aka yi da wacce yake so laila ba a bar shi ya aure ta ba domin a al'adar larabawa a wancan lokacin idan mutum yayi waka yayi wacce yake so ya aura ku shike nan ya ba ta sha'anin auren su kuma ba zai yiwu ba sai a ce yayi tashbib da ita abinda suke cewa tashbib bil mar'a to shi wannan Qais ibn al-Mulawwih yana san yar babbanta da yayi wannan tashbib din da ita shike nan sai aka ce a shikenan kuma shi kuma gashi ya kai matuƙa wajen san ta saboda aka ce ai ba zai aure ta ba shi ne kawai sai ya zama kamar mahaukaci ya shiga jeji yana yawo da namun daji da dabbobi a cikin jeji yana kwana a jeji yana yan waƙe-waƙensa to wannan waƙe-waƙen nasa ne da suke fita cikin gari suna yawo cikin jama'a shi ne ake ruwayar su har ba ta kai wasu suka tattara su kamar baitin da yake yi yana cewa amurru ala diyari diyari laila uqaddilu zal jidara wa zal jidara wama hubbu diyari shaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara yake cewa wai yana yawo kufai san kufai inda aka zauna aka tashi aka bar gurin laraba kasancewar su tafi mutane ne masu tafiye-tafiye in sun zo guri suka zauna ya kasance wannan guri abinda suke ciyar da dabbobinsu na itatuwa ya zan babu za su sake guri ko suka zaba ruwa ya kafe za su sake guri to yake cewa ya duka bin inda duk aka ce nan su laila sun zauna a nan gurin sai ya duka bin gurin kawai yana sumbatar garin gurin katangar gurin yake sumbata yace uqaddiru zal jidara wa zal jidara to wama hubbu diyari shaghafna qalbi shi ba san gidajen ne suka yi masa kakatutu a zuciya ba yace hubbu man sakana diyara san wanda suka zauna a gurin ne to kaga wanda zai wannan ai kaga mahaukaci ne Allah madaukakin sarki ya samu dace akwai wani bawan Allah da yake tare da mu a nan yana zuwa karatuttuka duka muke yi baya da lafiya an masa aiki a asibiti mai masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi lafiya